Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Asabar Amurka da China suka amince su haɗa hannu a fannonin tsaro da cinikayya da kuma lafiya a wani zama na kusan sa'o'i uku tsakanin shugaba Barack Obama da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping. Sai dai wata hatsaniya da aka yi tsakanin ma'aikatan fada White House da manema labarai Amurkawa da ke ɗauko rahotanni a fada White House da kuma jami'an tsaron ƙasar China lokacin isar Obama ya so ya gurguntar da zaman tun kafin a fara shi. Wata sanarwar fada White House ta ce shugabannin biyu sun amince su haɗa hannu wajen ƙara ƙarfin dakarun kiyaye zaman lafiya na abokan ƙawancensa a ƙasashe masu tasowa, inda Washington za ta samar da ƙwarewar fannin injiniya da kuma ayyukan soji da za su taimaka wajen haɓaka sassan. China kuma ta ce za ta samar da dakarun kiyaye zaman lafiya 8,000 kamar yadda ta alkawarta cikin watanni 60. Shugabannin sun kuma amince su riƙa musayar bayanai kan 'yan ƙasashen ƙetare da ake tsammani 'yan ta'adda ne da ya haɗa da asalinsu da kuma rahotannin bincike da aka gudanar kansu. Haka kuma sanarwar ta ce ɓangarorin biyu sun jaddada niyyarsu ta aiwatar da matakan daƙile satar bayanai ta hanyar sadarwar intanet da nufin shawo kan kutse ta intanet ko kuma satar sirrin harkokin cigaban ƙasashen. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa a wata majami'ar baƙaƙen fata a birnin Detroit jiya Asabar cewa yana so ya taimaka wajen sake gina birnin, ya kuma ce akwai kurakurai da aka tafka a baya da ya kamata a gyara a Amurka. Ana sauran watanni biyu kafin gudanar da zaɓe. Trump yana ƙoƙarin jan ra'ayin Amurkawa baƙaƙen fata masu kaɗa kuri'a waɗanda suka kai kashi 83 cikin 100 na mazauna birnin Detroit. Bisa ga al'ada dai, al'ummar birnin tana zaben ɗan takarar jam'iyyar Democrat ne. Trump ya shaida mutanen da suka taru a majami'ar Great Falls Ministry International cewa, "Gani na zo domin in ji daga gare ku, yayin da nake shirin fara yaƙin neman zaɓe a faɗin ƙasa, zan samu damar bayyana tsare-tsarai na tattalin arziki, wanda zai zama da kyau sosai ga Detroit." Ya ce ƙasar nan na buƙatar ajandar 'yancin bil'adama irin ta zamanin da muke ciki, da ya haɗa da ilimi mai inganci da kuma ayyukan yi masu kyau. Waɗanda suka halarci taron sun haɗa da Amarosa Manigault, wata da ta taɓa shiga gasar talabijin da Trump yake gabatarwa a da, wadda take taimakawa yaƙin neman zaɓensa, da kuma ɗan asalin Detroit Ben Carson, tsohon likitan fiɗan ƙwaƙwalwa wanda ya tsaya takarar share fage da Trump, wanda a yanzu haka yake matsayin mashawarcin kamfe ɗinsa. Binciken ra'ayoyin jama'a na cewa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba Trump gagarumin rata tsakanin masu kaɗa kuri'a tsirarru. Bangladesh ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani babban limamin addinin Islama wanda aka samu da aikata laifin yaƙi yayin yaƙin shekara ta 1971 lokacin da Bangladesh take taɓalle daga Pakistan. An rataya Mir Kasim Ali a wani gidan yari kusa da Dhaka, babban birnin ƙasar, jiya Asabar da yamma bayan ganawarsa ta ƙarshe da danginsa. Kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ɗaukaka ƙararta ta ƙarshe ranar Talata, ya kuma ce ba zai nemi afuwar shugaban ƙasa ba, abinda ya ba da tabbacin aiwatar da hukuncin kisan kansa. Hare-haren mayaƙa sun ƙaru a Bangladesh cikin watannin nan. Mafi muni shine wanda aka kai a watan Yuli, lokacin da waɗansu 'yan bindiga suka kai hari wani gidan cin abinci da ke unguwar harkokin diplomasiya da ke Dhaka, suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su, galibi 'yan ƙasashen ƙetare. Rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa an aiwatar da hukuncin kisa kan wani na hannun daman Prime Minister Khaleda Zia na jam'iyyar Hamayya National Party jiya Asabar. Ali, dan shekaru 63, shine shugaba kuma mai daukan nauyin jam'iyyar Jama'atul Islami wadda ta kira a yi zanga-zanga rabin gunin gobe Litinin domin nuna kin jinin hukuncin kisan da aka aiwatar. Shine kuma shugaban jam'iyyar Jama'at Islami na biyar da aka kashe tun daga shekara ta 2010 lokacin da gwamnati ta bada wadda bata hada harkokin mulki da addini. Karkashin Prime Minister Sheikh Hasina ta kafa hukumar binciken yakin na shekara ta 1971. An samu Ali da aikata laifuka 8 da suka hada da garkuwa da wani matashi da kuma kashe shi a wani dakin tsare mutane da ake gasa masa a kuba. A lokacin wannan rikici, gwamnatin Bangladesh ta kuma ce mutane miliyan 3 ne suka mutu a wancan lokacin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shiga sahun shugabannin addini da jami'an diplomasiya Afirka ta Kudu wajen kira ga gwamnatin Juba ta kyale a tura dakarun wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Kwamitin Sulhun ya yi wannan kiran ne jiya Asabar bayan ziyarar da jakadan ƙasashen 15 na kwamitin sulhun suka kai, inda suka gana da jami'an gwamnatin shugaba Salva Kiir da nufin matsa lamba na neman tura dakarun wanzar da zaman lafiya 4,000 da gwamnatin wato da kwamitin sulhun ya amince a watan da ya gabata. Kwamitin dai ya amince da tura wani sabon rukunin dakarun wanzar da zaman lafiya a Afirka ta Kudu, wato a Afirka, domin su fara wa dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya 17,000 baya da ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a sabuwar ƙasar ta Afirka.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Imam Shafi'i yana cewa dan adam ya yi buƙatar ilimi fiye da abinci, domin dan adam buƙatar shiga abinci bai wuce ainihin nau'i ko shudi uku ba, ya ci da safe, ya ci da rana, ya ci da dare.
Malam Mubarak Abdullahi, malami a wata makarantar Tsangaya a jihar Katsina. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Har yanzu masana suna ƙara kira ga gwamnati da kuma waɗanda nauyin al'umma suka rataya a wuyansu su himmatu wajen ci gaba da faɗakarwa al'umma muhimmancin ilimi, musamman ga ɗiya mata. Dr. Aisha Bawa, malama a sashen tarihi a jami'ar Usman Ɗan Hodiyo da ke Sokoto, ta ce fifiko da iyaye suke baiwa ilimin ƴaƴa maza yana daga cikin dalilai da suke janyo koma baya ga ilimin ɗiya mata.
Babu ƙasar da za ta ci gaba ba tare da ilimi ba, ilimin nan ya Allah na mata ko na maza. So idan muka duba abin da ya bayyana mana cewa jihar Kebbi ya zo ya iske matsaloli masu dama a jiha, wanda yake gaskiya ne, duk wanda ke jihar Kebbi ya san akwai matsaloli. Na daya, akwai matsaloli na fannin malamai. Zaka iske makarantun ne da malamai wanda yake iske ba su cancanta ba. To malami bai cancanta ba, me zai karantar da ɗan makaranta? Kin ga ba za a haifar da al'umma ta garba. Idan malami baya da ilimi, babu yadda za a yi ya taimaka wajen bayar da wannan ilimi ga yara. So da haka, taimakawa na a gyara wannan matsala na malamai. Malamai suna buƙatar ilimi, kama a ce refresher courses, a kai su sake, a ba su ɗan training wanda zai farfaro da ilimin tun da an riga an ba su aiki.
Training.
A sake zako da su, a basu wani training wanda zai taimaka musu. Muna da colleges of education, muna da university, muna da program da muke yi BA pattern, wanda yake a cikin hutu ake yin shi. Idan baka iya zuwa ka zauna, zaka zo program wanda yake a hutu ake yin shi, muna ce mishi BA pattern a nan university, muna yin shi saboda dai a ƙara baka training wanda yake da can baka san da shi ba, makama aiki. Sannan kuma muka duba ta fannin iyaye, mu mata mun san yadda al'umma ta dauke mu a cewa mu kamar rabin mutum ne. shi yasa tun lokacin da an dauki ita mace bata kai namiji ba an dauki muhimmanci an ba yaya maza ita mace illa ayi mata aure shi a gurin kowace uwa shi yasa ake samun matsala na talla da kuma ɗebe yaya mata in kika duba shoyin mu nan kan giwa augi local government ni ek kasar kan giwa ce na kuma san matsalan da uwaye mata suke samu prohibition wanga na zuwa yarinya makaranta sai mace ta ce ba ta da shi don haka ta cire yariyar ta makaranta kuma yaya maza uwaye maza ba za su sa baki ba saboda ba su ke daukan nauyin yaran ba uwaye mata dama su ne dauko kulikuli dauko kanzo ta bayar idan ta gaji ba ta da abin tallafawa sai kiga ta cire yarinya ta ce gwamma ai mata aure
to a wannan fanni yaya kike so gwamnati ta
shiga abinda nike so gwamnati ta yi abinda ake cema awareness campaign a tafi a rika zuwa lungu lungu kauyuka kauyuka karkara karkara a fahimtar da iyaye mata da maza muhimmancin ilimin yaya mata a nuna musu a ɗebi misali mata waɗanda suka zama gwarzaye suka zama wani abu muna da su sai a yi amfani da su su duba su ga wannan mace ce yau ta zama director yau ta zama minister yau ta zama doctor yau ta zama professor muna da su wannan zai iya sa uwaye su ji dadi su fahimci cewa babu wani illa ga ilimin ya mace kuma zai taimaka ma tattalin arziki saboda idan ba a taimaka ma an ilmantar da mata ba to muna cikin matsala matsalan zai dawo muna misali ilimin kiwon lafiya sai mace tana da ilimi za ta san yadda za ta kula da gidanta ta tsaftace muhallinta ta kuma kula da lafiyar ƴaƴanta game da ciwon sauro yau duk abubuwan da polio da malaria da muke kokarin mu yi duk rashin ilimi ya shigo ciki da tsafta so kin ga in akwai ilimin ga sannan mace za ta zama abinda muke cewa economically independent ta zamanto ita mai daukan nauyin kanta ne da ƴaƴanta ba tare da sai ta dogara ga namiji ba saboda haka babu illa idan gwamnati ta sa baki ta taimaka a fahimtar da uwaye mata da maza muhimmancin ilimin mata ta haka sannan gwamnati ta taimaka wallahi na taimaka na duba makarantuni na fito da wata kamar program haka na yadda za su
irin kira zaki wa su waɗannan masu hannu da shuni wanda
alhamdulillahi duk wanda Allah ya taimaka idan ya taimaki wani shi ma zai samu rahama wurin Ubangiji masu hannu da shuni ya Allah mata ko maza su fito su taimaka ma ilimin yaya ko mata ko maza su taimaka su fito da wani tallafi in kika duba kasar kudu suna da abin da ake cema fellowship ko sponsorship wanda za su dauko kudi ne su ce za su taimaka ma yayan karkaransu abin da yasa sai ki iske sun ci gaba idan shekara ga an dibi mutum 20 wani shekara an dibi mutum 30 ai abin zai ci gaba ba komai ne za a sa ma gwamnati idanu ba
Maryam Ato Muhammad Muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
kazalika wata kungiya wacce take hidimar ilimin diya mata a jihar Kaduna ta dukufa wajen taimaka ƴan mata da suke tashi su samu kimtsuwa ta kowane fannin rayuwa Shugabar kungiyar da ake kira Girl Child Concern da Turanci Hajiya Umma Ilyasu Muhammad ta yi karin bayani kan aikace-aikacen kungiyar tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Ilya Kure daga jihar Kaduna.
Daya daga cikin fannin wanda AGI din nan kenan na Adolescent Girls Initiative. Mu wannan yanki muke na fannin ilimi. Sai kungiyar mu ya zama tana daga cikin daya daga cikin wanda za su aiwatar da aikin a nan Kaduna. Za mu yi da gamin muhimmancin ma a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na karshe a primary wato primary 6 kenan wanda za su je aji ɗaya na college mun kace cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy numeracy wato koyon karatu da rubutu saboda wani lokaci zaka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi balle musamman yaya mata kuma mun an yi dan an kibataccen kamar research haka kowa ke cewa bincike an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko kuma aji uku na karamin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu ko dai ai musu aure ko kuma saboda ayi wanda abu da yake da datsa karatun a wannan lokaci, because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya, an gama wani wani fannin za a shiga wani. To shi yasa aka ce za a yi da yara ɗan aji shida mata a makarantu, zababbun makarantu, za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su, inda za a koya musu abubuwa akan life skills, growing up, transforming to womanhood, yanda mace za ta yarinya ta san yanayi yanda rayuwa yake, ɗan hygiene, yanda za ta kula da kanta, yanda za ta kuma iya rubutu da karatu, da yanda za ta koyi haƙuri, zaman rayuwa, yanda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala, yanda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce, kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je college, ta je secondary, gaba da primary kenan.
Shin wannan shirin me yasa aka kawo shi tun daga farko?
Eh to, yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan, musamman wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Zaka ga yaran mu mata ba sa zuwa makaranta. Ko sun je makarantan ba sa gama makarantan. Sai a fara kuma ba za a kai wani, zaka iya samun yara 100 wataƙila a primary 1. Amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara 10 ko 20 ba mata. Duk in the process a hanya sun babbar makarantan, sun abin nan. Shi yasa aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su, a samu interaction da su tun suna primary, saboda su san muhimmancin karatun na 'ya mace. Dan karatun 'ya mace yana da muhimmanci sosai. Akwai abubuwa da dama, ita mace ita ce malama na farko ga 'ya'yanta. Idan ita ba ta da ilimi, ba za ta damu 'ya'yanta su ilimi ba. Idan ba ta da ilimi, 'ya'yanta ba za su samu rayuwa ingantacce ba. The cycle of poverty zai ci gaba, saboda rayuwar da ta yi shi yaranta za su yi, su ma 'ya'yansu su za su yi. Amma muddin aka samu aka je makaranta, to za a samu wannan ci gaban, za a samu kuma ganin samun rayuwa ingantacce.
Idan muka dubi jihar Kaduna, ko a faɗaɗa ta zuwa yankin arewacin Najeriya, a yanayin aikin ku me kuka iya ganowa game da ilimin 'ya'ya mata?
To mu a gaskiya da yake fannin mu education ne, kuma female education, a aikin da muke yi ma muna da scholarship scheme for yara mata, wanda muke saboda su je makaranta. Musamman in ka shiga ƙauyuka, za ka ga yara da yawa, yara mata da yawa sukan kai ma wani shekaru waɗansu ba su yi aure ba, amma ba sa zuwa makaranta, saboda ba a bawo makarantan muhimmancin da ya kamata ba. Ko kuma za ka ga mace, za ka je wuri za ka ga mace ta yi aure da 'ya'ya masu yawa, amma 'ya'yan nan nata su ma ba sa zuwa makarantan, sai tallace, saboda ita ma ba ta san muhimmancin makarantan ba, ballanta nata sa 'ya'yanta su ma su je makaranta. Za ka tarar akwai mace za ta akwai ciwuka da watakila wani lokaci yana samun mace, amma ba za ta san yadda za ta kula da kanta ba, saboda mene, saboda ba ta da ilimin. Kuma kullum idan muka shiga ƙauyuka, mukan samu mutane, mukan yi ɗan tattaunawa da su, a'a suna son idan suka je asibiti mace ta duba matansu, da ya zamana mace ne za ta duba su. To amma in yaranmu mata ba su yi makaranta ba, ina za a samu wannan? Ba yanda za a samu wannan cigaban, ba yanda za a samu mace likita ko mace nurse wanda za ta kula da mace 'yar uwarta ta san kuma ciwonta. So sai ka ga waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da yawa da muke gani mun shiga ƙauyuka. Rashin lafiya, challenges na maternal health, ka ga mace ta yi ciki ba ta zuwa asibiti awo, ba ta zuwa komi, tana gida ta zo haihuwa, wataƙila a samu tangarɗa, abubuwa dai da yawa wanda inda akwai ilimin ba za a samu wannan shiga wannan damuwan ba.
Yanzu kuma sai jihar Taraba, inda wasu daga cikin 'yan gudun hijira daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa wanda suka tsere wa rikicin Boko Haram suke fuskantar ƙalubale wajen ci gaba da neman ilimi, saboda dalilai na rashin kuɗi musamman, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana.
A kiyasi da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta gudanar, Kusan yara 950 ne suka yi gudun hijira sakamakon hare-haren Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya. Cikin wannan ayari, yara 600 ne suka rasa samun ci gaba da karatunsu. A Jalingo da ke jihar Taraba, akwai irin waɗannan ɗalibai 'yan gudun hijira, waɗanda ko da yake sun samu guraben ci gaba da karatunsu, amma biyan kuɗin makaranta na zame musu abu mawuyaci, don wasunsu marayu ne.
Mary Suf.
Kina aji nawa yanzu?
Na aji biyar, going to this one.
Okay, ina ne kika fara yin primary one?
A Goza, Liman Karamo Welcome.
Okay, da kika zo, wani irin damuwa ne kika fuskanta a makaranta?
Damuwan shine kudin school fees ba takardu, ba kudin biyan kudin school fees, iyayen ba sa da kudi.
My name is Tabita.
Tabita wane ne?
Anthony. Ana korem school fees ana ce in ba biya school fees ba mu zan biya in ba haka ba ana korem
gaskiya akwai matsala domin idan muka je makaranta ba kudin school fees kuma ba za su yarda mu zo na makaranta ba ba takardu ba su jaka ba su sandal kuma ba kudi balle iyayen mu su siya mana su dinga biya mana bukatun tafiya makaranta yanzu haka gaskiya mu matasa muna nan da yawan da muke zube ba makaranta Karshe ma ba mai lura da mu wasu mu ma suke shiga wani halin da bai dace ba.
Ina yi ka fara makaranta da?
Na fara makaranta a Goza Local Government, Borno State.
To, wani irin matsala kuke samu a makaranta?
Muna da matsala a makaranta sosai. Domin ba ma da kuɗin biyan school fees ma kwata-kwata. Muka fara makarantar nan muna cikin sananin wahala sosai kwarai.
Akwai wata ƙungiya da ta taɓa zuwa ainihin kawai domin taimakon ku waɗanda suke gudun hijira a batun ilimi?
Kai, babu fa ba mu gani ba.
Tunda kuka karanta kuka zo nan?
Tunda muka zo nan ba mu gani ba.
Su ma iyaye da ke sansanin wadda yake daga cikin kusan uku da ke jihar Taraba sun koka bisa wannan al'amari inda suka ce sun sami ziyara daga wata tawaga ta UNICEF, amma ziyarar ba ta haifar da komai ba. Ga shugaban sansanin Mr. Emmanuel Bulos.
In fact, ilimi gaskiya na yara mu ya riga ya koma baya sosai. Yanzu kusan shekaru uku haka wasu mafiye babu makaranta suna zama ne kawai. A maimako su je su yi karatu yawancin su suna zuwa su je su yi tallar ruwa ne domin su samu tallafi abinda za a saya magi da shi a gida. Wadda kuma muna gani akwai damuwa sosai. Idan yara ba su tashi da ilimi ba, ba za su tashi da tarbiya ba, kuma ba za su iya su zama ƴaƴa wadda za su albarkaci kasa ba. So saboda haka yana da kyau a ba wa yaya ilimi domin su ne shugabanai na gobe.
To, madalla, akwai irin tallafi da ƙungiyoyi daban-daban suke kaiwa wasu sansanonin 'yan gudun hijira. Ko waɗanda suke kawo muku irin wannan taimako a wannan sansani kan ilimi?
Gaskiya game da fannin ilimi babu wani wanda ya ɗauki na waya ya kawo gudumawa akan wannan ba. A gwamnatance na Najeriya ma babu. Sa'annan kuma kwanan shekaran da ta wuce UNICEF sun taɓa zuwa mun tattauna wannan fannin ilimi tare da su, amma da suka tafi ba mu sake ji wani magana ba. Har ilawa yau, wadda muna gani kamar ba mu ji daɗi ba da ba su sake komawa ba. Abinda muke bukata shi ne, muna so a iso da wannan sako ga shugabaninmu, domin su ɗona waya su taimaka ma yaranmu. Da yake wannan abinda ya shafe mu, mun fito ne a gagauce babu wani a jikinmu. Idan kuma muna bukata yara su tashi da tarbiya, kada su fada a cikin wani hali, wadda kuma ba zai gamshi kasa ba. So yana da kyau gwamnati muna kira ta yi gaggawa domin ta ɗo mataki domin ta cece yara nan daga halin duhu.
Wani malami a makarantar Tsangaya a jihar Katsina, Mubarak Abdullahi Funtuwa, ya shawarci gwamnati kan matakai da yake gani idan ta ɗauka za su bunƙasa ci gaban ilimi, musamman idan aka yi la'akari da makarantun Tsangaya. Malam Mubarak ya bada shawarar cewa hira da yadda Zaharuddin Sani funtuwa.
Asan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ainihin daliban sa waɗanda suke sahabbai da numin shine ƙwararren malami. A cikin kuma ƙwarewar sa akwai ilimin da ba shi da shi ya ainihin bada scholarship. Ya ainihin tura ɗaya daga cikin sahabban sa domin ya je nemo wani ilimi kuma ilimin ba na addini bane ba ilimi ne na zamani. Ba dan wani abu ba domin addini yana buƙatar wannan ilimin. Malamai ko kuma daliban ilimi iri-iri na sun san cewa ko me na dosa akan wannan sun san wannan hadithin za su iya ƙara faɗaɗa shi amma saboda takaitawa gwamnati idan tana so ta dawo da martabar ilimi a ainihin Najeriya ko in ce arewacin ƙasar nan to sai ta kalli wasu abubuwa abu na farko shin yaya ilmomi na addini idan nace ilimi na addini shine ilimin islama shin makarantun islama shin gwamnati tana da wani abin cewa akan waɗannan makarantun ko bata da abin cewa koko kawai gwamnati tana da abin cewa ne bangaren ilmomi na zamani to ina mai ba shawara ba gwamnati shawara domin dawo da martabar ilimi a Najeriya shine gwamnati ta fara kallon malaman addini da makarantu na addini ta ga wacce irin gudunmuwa za ta yi wajen bada gudunmuwa ga waɗannan farko kenan domin idan ta bada kyakkyawan gudunmuwa a makarantu na addini waɗannan malaman na addini su ne za su kuma ba waɗannan dalibai nasu shawara domin duk mafi akasari dalibin dake makarantar islamiya to zaka same shi kuma yana makarantar zamani wato makarantar boko kenan kenan idan akwai tabarbarewa a makarantar boko daliban nan su malaman su na islamiya za su iya ba su shawara kuma zaka iya samun wasu malaman da suke malaman islamiya su ne kuma malaman boko a wasu jahohi ko kuma a wasu bangarori makarantar addini suna buƙatar tallafin gwamnati idan suka samu tallafi shine za su iya saita duk wani dalibi wanda yake boko malaman da ke karantarwa shin sun cancanta su karanta gwamnati za ta ainihin nada ko ainihin wakilai a matsayin gwamnati sai su ringa bibiyar waɗannan malamai sannan kuma waɗanda za a nada a matsayin wakilai ya kasance cewa gwamnati ta san mutane ne mutanen kirki wanda ba za a ba su cin hanci ba domin su yi aikin da zuciya take so shawara ta gaba shine dalibai dalibai da kuma guraren da suke karatu dalibai suna cikin kuncin rayuwa nan shine zaka iya samun ainihin dalibi ba zai samu damar zuwa makaranta karfe 8 saura ba saboda bai kila sai ya je ya nemo abin da zai ci shi wannan daliban ba zai zo makaranta ba sai lokacin tara ba ta yanda za a yi dalibi ya je yayo wahala ya dawo aji ya zauna ajin da ya samu a cinkushe ya samu ajin su a cinkushe mafi karanci ka samu aji mutum 100 da wani abu ya malami zai iya controlling har a samu nagartaccen ilimi ba zai iya ba sannan shi kuma wannan dalibin ya je yayo wahala ya samu abin da zai kariya da shi ya zo makaranta bacci zai ringa yi sai a gama ainihin karatun na wannan yinin gaba daya bai san ma ina aka dosa ba
masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa wannan mako sai kuma mako sama da yardar sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma yacci Bahiru Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe
mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Jiya Asabar Amurka da China suka amince su hada hannu a fannonin tsaro da cinikayya da kuma lafiya wani zama na kusan sa'o'i uku tsakanin shugaba Barack Obama da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping. Sai dai wata hatsaniya da aka yi tsakanin ma'aikatan fadar White House da manema labarai Amurkawa da ke ɗauko rahotanni a fadar White House ɗin da kuma jami'an tsaron ƙasar China lokacin isar Obama ya so ya gurguntar da wannan zama tun ma kafin a fara shi. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya faɗa a wata majami'ar baƙaƙen fata a birnin Detroit jiya Asabar cewa yana so ya taimaka wajen sake gina birnin ya kuma ce akwai kurakurai da aka tafka da dama da ya kamata a gyara a Amurka. Ana sauran watanni biyu kafin gudanar da zaɓe. Trump yana ƙoƙarin jin ra'ayin Amurkawa baƙaƙen fata masu kada kuri'a waɗanda suka kai kashi 83 cikin 100 na mazauna birnin Detroit. Bisa ga al'ada dai al'ummar birnin Detroit ɗaya sukan zaɓi ɗan takarar jam'iyyar Democrat ne. Bangladesh ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani babban limamin addinin Islama wanda aka samu da laifin aikata laifukan yaƙi yayin yaƙin shekara ta 1971 lokacin da Bangladesh ta ɓalle daga Pakistan.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.